ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar ba haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala cikin hikimar sa ya kara hada mu a daidai yau 19 ga watan Ramadan shekara 1445 wanda ya daidai 29 ga watan March shekara 2024 a daidai wannan rana da muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala yana cewa wa idza laqul ladina amanu su kafaran idan suka gamu da waɗanda suka yi imani qalu sai su ce musu amanna ai mun imani wa idza khalu ila shayatinihim idan suka juya baya zuwa ga shidanun su shugabannin su kenan da kafirci qalu sai su ce inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un ai muna musu izgilanci ne Allah yastahzi'u bihim Allah ta'ala shi ma zai rama izgilancin da suke masa shi ma zai musu irin tashi izgilancin waya mudduhum kuma zai wato basu ya basu rata fi tughyanihim cikin batan su ya'mahuna suna masu dabdala suna masu dimuwa ulaiika wadannan wanda suka tara wadannan sufofi alladhina ishtarawu ad-dhalalata bil huda sune wadanda suka sayi bata da shiriya fama rabihat tijaratuhum kuma cinikin su bai tayi riba ba wama kanu muhtadin kuma ba zama cikin wanda ake suke wato shiryayyu ba mathaluhum misalun su kamar tal da istauqada naran misalin kaman ka ce wanda ya kunna wuta ce fala ma adaat ma hawlahu ya yadda wutan ta haska abin da ke sasannin sa dhahaba Allahu bi nurihim sallata ala ya fice wannan hasken wutan nasa wa tarakahum sai ya bar su fi zulumatin a cikin duhu la yabsirun ba sa gani summun su kurame ne bukmun su bebaye ne umyun su makafi ne fahum la yarji'un da haka ba za su dawo ba Allah ta'ala a waɗannan ayoyi da muka karanta yana ci gaba da faɗin sufufin munafikai Allah yake cewa wa idza laqul ladina amanu ya inda suka gamu da wanda suka yi imani qalu sai su ce musu amanna wato sai su ci gaba da munafincin su suna ƙarya suna binne kafirci a cikin zuciyarsu sai su ce musu ai mu mun imani amma ya inda suka zo suka juya da baya zuwa ga wajen shugabannin su na bata ko kuma wanda suke son wato kasu saba musu ka aji labarin cewa su suna kan sun juya sun bar addinin su ko sun juya sun bar addinin manzon Allah sai su ce inna ma'akum ai muna tare da su muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un lalle mu wato muna musu izgilanci ne to Allah ta'ala anan shine yake ba su amsa yace Allahu yastahzi'u bihim Allah ta'ala shi ma zai musu izgilanci wa yamutuhum kuma wato zai bar su ya ba su rata fi tughyanihim su ta zama cikin batan su ya'mahuna suna basu limuwa Allah ta'ala kamar yadda aka ji a wannan aya yana bada labarin cewa sakamakon izgilancin da suke masa shi ma wato zai alubalance wannan izgilancin da irin izgilanci irin nasa na adalci su izgilancin da suke izgilanci ne zalunci da kafirci shi kuma ubangiji izgilancin da zai musu izgilanci ne mai na adalci da sakan kama wanda ya saba maka kamar yanda idan bai laifi ya maka laifi idan kai masa hukuma to ka masa wato adalci ne to abinda suke yi na izgilanci mumunai shi ma Allah ta'ala sai ya sakan kama su sakamakon irin wannan aikin sai ya nuna daga cikin hukunce-hukunce suna tare da musulmai a duniya ta yanda za a tsare jinanan su za a tsare dukiyoyin su za a tsare kuma mutuncin su amma ran tashin alkiyama Allah ta'ala sai ya musu kamar za su cigaba da zama lahiran cikin wato mumunai amma sai zai kwaye musu fata ya kwaye musu wato rigar mutunci a gaban jama'a ta yanda tun a farkon al'amari yayin da Allah ta'ala ya shela ya ce kowa da kowa ya tafi wajen wanda yake bauta su ma munafikai ba za su bar musulmai ba ba za su bar mumunai ba su ma za su tsaya su jira to idan suka jira ubangiji yayin da ya zo ya tajalli sai ya ce to kowa da kowa ya sujada to a nan ne su kuma za a samu rarrabe a tsakanin kafirai da munafikai da musulmai shi din mumunai za su iya yin wannan sujada da amma su munafikai ba za su iya sujada ba wato ita wato gadan bayan su wannan kashin na gadan bayan su zai zama kamar wani sanda ba ya iya lankwashewa saboda haka ba za su iya yi ba wannan wato shine izgilanci na farko da ubangiji zai musu sakamakon abin da suka masa sannan kuma idan aka tafi wajen siradi ubangiji zai ba kowa haske da zai tsallake siradi inda mumini ne gwargwadon imanin mutum daga girman imaninsa gwargwadon wannan hasken nasa to ubangiji shi kuma yayin da suka zo masa da irin wannan da munafincin sai su kamar za su ga kamar za su iya tsallakewa Allah ta'ala kawai sai fice wannan hasken nasu sai kashe wannan hasken in suka tashi suka ce to ina hasken da suke yi ku zo ku san mana hasken kuma mu dai sai Allah ta'ala ya sa ya shaida ko shi ya faɗa musu da kanshi sai irji'u wara'akum faltamisu nura ku juya da baya ku je ku gani akwai hasken kuwa wataƙila kuma hasken a baya ne wato yanda suka rika mumunai mumunansa suna masa izgilanci shi ma yanzu haka zai ta wana su abinsa wana kuma na adalci wana kuma wanda yake ya cancanta to a waɗannan su ne abubuwan da malamai ke faɗa cewa wannan shine izgilanci da ubangiji ke magana wato kaga nan ana iya dangata Allah ta'ala a ce yana izgilanci amma a fuskan kalubalantan wanda ya mishi izgilancin baka cewa misali izgilanci wani sifa ne na ubangiji kai tsaye wato kawai ka idlaki ta kasake ta kamar yadda zaka ce Allah mai rahama ne kai tsaye kamar yadda zaka ce Allah mai jinkai ne kai tsaye har ma in ka zaka iya kira ka ce ya mai rahama yi min rahama ya mai gafara yi min gafara to ba zaka iya cewa ya mai izgilanci ba wannan izgilanci ubangiji yana yin sa ne yayin da wani bawan sa a latatul muqabala wani bawan sa yayi masa rashin kirki shi kuma sai ya sakan ka masa to kaga sakan kawa ma wanda ya rashin kirki wannan adalci ne da zan haka wannan lafazin al-istihza da lafazin al-khida' da lafazin al-makar a ce ubangiji ma yana irin nashi makar yana kitsa abin da yake yana kitsa makafirai irin nashi kitsawan shi ma wannan ana dangata mu ubangiji ne saboda a kalubalanci sharrin su kafirai ko sharrin daga cikin bayi wanda yake ma ya saba masa to haka malamai ke haka ma anan cewa suka inna ma nahnu mustahzi'una sai Allah ya kalubalance abinda suka faɗa ce Allahu yastahzi'u bihi to shi ma haka za ka samu in sun yi makaru ubangiji sai ya musu sai ya maida musu da makaru su innal munafiqina yukhadi'una Allah sai ce wa huwa khadi'uhum amma ba za ka taba samu a wata aya a wasu ayoyi ko harshen manzon Allah an siffanta ubangiji da makaru ko yaudara ko izgilanci kai tsaye ba sai dai a yi shi a lajihatul muqabala ana kalubalantar wasu wani abin da bawan sa yayi na laifi Allah ta'ala yake cewa Allahu yastahzi'u bihim Allah ta'ala zai maida sakamakon izgilancin da suke masa shi ma zai rama wayamudduhum fi tughyanihim nan wayamudduhum abinda ake magana shine wato zai kyale su ya ba su ratan lokaci si tazinibi tunda ubangiji ya riga ya san a ilmin sa cewa su ba masu shiri ba ne to zai ba su ratan lokaci shine wayamudduhum nan malamai suka ce yamudduhum ayyum hiluhum wa yumli alayhi wa yatrukuhum kamar wata aya da ubangiji ke cewa wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahu wa nadharu zamu basu cikin batan su cikin wato shishigin su da cikin wato keta da iyaka su ta dabdala a cikin sa to haka ubangiji ke maudu wani wanda bai nufe shi shari'a ba idan ya kasa ya zama yayi mishi wani abin da yake ubangiji bai yadda wannan abin da ya masa ba har ya fushi da shi to ubangiji sai ya zama ya mishi wato talala sai ya zama yana ta yi amma yana ganin abin nasa kamar yana ci yana ta zunubin yana ta munafincin amma sai ga abin kamar yana ci ubangiji ba zai dan mataki akan sa ba kaga ashe wato daga cikin rahamar ubangiji shine inda zan mun yi zunubi mu ga ubangiji ya dan mataki akan mu, to akwai rahama, akwai alama cewa ubangiji yana son mu tuba. Amma idan ka kana ta zunubi, ubangiji ma ka ƙara buɗa maka wannan wato nasaran kake samu a wannan zunubin, kana ƙara zunubin, ubangiji na ƙara duk abin da kake so ka samu, yana kana ƙara baka. Kaman inda yayi madajjal, dajjal kaga duk abin da yake so kawai sai ubangiji ya bashi, duk abin da yake so sai ya bashi, ya tada mata tu ya bashi, yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ya bashi. Saboda me? Saboda ubangiji yana mishi talalani shi kuma. To shi ma ubangiji haka yake mumunai, idan mu ina son mumunai su dawo su tuba, to shikenan sai dan dana musu wani wato su dada na kudansu na zunubin da suke yi, saboda shi sauri su dawo. To na ubangiji yana son ka da rama. Amma kaga idan kana yi ubangiji ya kyale ka, to wannan akwai hatsari kwarai da gaske. Mutum sai ya je ya tauro kan ubangiji, sai ya ce wa yamudduhum fi tughyanihim, wato sai ya ba su rata su tsaya su ta wato shishigin su suna ƙetare iyaka. Wannan shine waya mudhum. Shi malamai suke cewa malamai suke cewa Allahu yumhil wa la yuhmil. Shi yasa wato Allah ta'ala masu iya magana a cikin Larabawa suke cewa Allahu yumhil wa la yuhmil. Allah yana baka rata ne ya kyale ka kawai, mutum ya tayin abin sa zuwa lokacin da zai kama shi, amma baya barin kawai ka je ka tafi da sakamakon abinda kai kawai ya ce ba za ka girba ba, a'a sai dai ya kyale ka kawai rabu da kai, shine yumhil wala yuhmil. Saboda haka to ubangiji anan aka ce wa yamudduhum fi tughyanihim, abinda ake magana shine ubangiji zai kyale su, zai ba su ratan wani lokaci, zai bar su tayin zunubin su. Saboda me? Saboda su samu zunubin su sakamakon zunubin su cikakke. Ya hamilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama, ji Allah ta'ala, saboda su sami wato sakamakon zunubin su cikakke, inda ubangiji zai rike su, zai kuma musu sakamakon abin da suke aikatawa. Anan Allah ta'ala kace idan ce da yake cewa fi tughyanihim, a cikin wato shishigin su, a cikin ƙetare iyakan su. Lafazan at-tughyan abin da yake magana shine mujawazatu shay, ka ƙetare iyakan da ubangiji ya maka. To wannan shine at-tughyan, daga nan aka samu tsagutu. Duk wani wanda bawa ya rike wato wani abin halitta a madadin wanda zai bauta masa, kaga ya ƙetare iyakan da ubangiji ya masa, dan haka sai ya zama shi wannan wanda yake bauta ne sai ya zama dagutu. Wannan kuma abin da yake sunansa at-tughyan, sunansa wato ya ƙetare iyaka. To yanzu shine Allah ta'ala ke cewa sai mu kyale su, mu ba su ratan lokaci su ta yin zunubin su cikin batar su, cikin wato ƙetare iyakan su, ya'mahuna, suna dabdala wato suna wato dimuwa a dimauci a cikin wannan wato zunubin nasu. Wato sun rude zunubin nasu, ya rude da su, suna ganin kamar za su iya wato yi ma ubangiji wayo, za su iya mumune wayo, za su iya ma wato annabin Allah sallallahu alaihi wasallam su yi ma wayo. Saboda haka sai suka zama ya amahuna, har wannan ya dode musu basira. Lafazin al'amahu yana nufin at-tahayyur wa taraddud, wato mutum ya zama yana cikin dimuwa, yana cikin dimuwa. To amma malamai suka ce hakikanin shi al'amahu shine ya zama a dode maka basiran fahimtanka, fahimta nan wato cikin zuciyanka da ubangiji ya maka, sai zama ubangiji ya dode maka shi. Saboda me? Saboda watakila mutum yana yin wasu zunubai, sai ubangiji ya kyale shi, da ya kyale shi sai zama ya koma ma zunubin, yana ganin ba wani abu bane ba, ya zama kamar ya bada zunubin shan ruwa baki daya. To wannan shine wato suka cewa wannan shine hakikanin al'amahu, dhahabu sitil qalb, kamar yanda shi al'ama wato makanta ana sama wato a ce mutum ya makance ko ta ido ko kuma ta zuciya, duk ana cewa kamar da Allah ta'ala ke cewa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Amma idan aka ce al'amahu, to idan ana maganan kawai makanta ce ta zuciya baki daya kawai. Saboda haka Allah ta'ala da yake cewa fi tughyanihim ya'mahun, wato suna cikin zunubin da suke yi ma ubangiji, ya'mahuna, suna makance, suna masu dadaddiyan basira. Diyan da kake zanka musu wa'azi ba za su gane ba, duk wani wa'azi da kake zanka musu kace wannan abin da kuke munafunci ne, sabon Allah ne, ƙetare iyaka ne, to wanda yayi nisa ubangiji ya mishi irin wannan, to ba zai taba ganewa ba, ba zai gane ba. Ko kana cewa ya dawo, to ba zai gane ba. Kana cewa gabas ne shi da yamma yake yi shi, saboda me? Saboda shi wannan ya riga yayi nisa, ya riga yayi nisa a cikin abin da yake yake na wato na zunubi ga ma Allah ta'ala. Shi yasa manzo Allah yake cewa inna Allah la yumli lil zalimin hata idha akhadahu lam yuflithu, ubangiji yayin da wato bai nufaci bawan shi da shari'a ba, idan yana ta zalunci, yana ta zalunci sai ya kyale shi, idan ya kyale shi kenan sai har lokacin da ya mushi wato kamun kazo ko ku shi kenan, kaga ba zai kuɓuce ba. To wannan shine wato abinda Allah ta'ala ke faɗa cewa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, Allah ta'ala ya kiyaye mu. Allah ta'ala sai ya cigaba cewa ula'ika, ire-iren waɗannan mutane sune alladhina ishtarau dhalata bil huda, wanda suka sai wato a bata bil huda da kuma wato shari'a. Shari'a ita ce wato kamar kudin da suka bayar. Kaga idan ka je zaka sai wani abu, zaka bada wani abu kuma a baka shi. to ita shiriya suka dauka suka ce ga shiriya sai suka ce so a ba su wata to wannan shine abin da ubangiji yake cewa ishtaraw dhalata bil huda fama rabihat tijaratuhum abinda suka yi na ciniki babu riba wato sun je sun yi shuka ne a kasashen kasa wanda ba ta kawo komai a cikin ta wa makanu mutanifu ba za su zama shiryayyun ba saboda su suna ganin kamar za su yi ma ubangiji wayoyi alhali ubangiji shi ko ya kyale su ne su ci gaba da zanubin su amma ya riga san cewa akwai watan wata rana wala yahmiluna athqalahum wa athqala ma athqalihim inja Allah ta'ala za su dauki zugamman zanubin su cikakke ubangiji ba zai wato tauye musu mudu ba wajen zanubin da suka yi a wato anan kaga anan Allah ta'ala yana bada labarin yanda su suka ga shiriya suna gani na imani mazalla yazo wato ana sauka da Qur'ani da danyen sa da dumudumin sa ana gaya musu imani ana koya musu imani amma sai suka bari zaunan imani din saboda haka sai kaga suka zabi munafunci suka zabi wato kafirci sai zama kamar wato ga shiriya ce suna ganin ta sai suka dau shiriya suka wace kali da ita suka je suka kankamu da ita fata din to wannan shine Allah ta'ala ke bada labarin cewa to waɗannan mutane ba za su zama shiryayyu ba ba za su shiryayyu saboda ka sha al'amarin su karshe ne ba wanda za su kyau ba zai yi kyau ba Allah ta'ala a can wata aya yana cewa innal ladina amanu ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ألا تعالى أولاً آيوين شما هنا كان بعد الأبار ودنا كافرا ودنا منافقين وأن سكي وتبن كافر تي أتشنروش يسو yace lalle waɗanda suka yi imani suka ce sun yi imani manzo Allah da yazo suka ce sun yi imani da shi kuma kafaru sai suka bar imani daga baya suka je suka wato rungumi kafirci daga baya thumma amanu suka ƙara dawo kuma suka ce wurin mu dai dan munafunci suka ce ai mu muna nan akan bakan mu mun yi imanin thumma kafaru kuma suka ƙara kafirci in suka je wajen kafirci sai ai mu muna nan wato akan bakan mu thumma zadu kufra kuma suka ƙara zurbin kafircin su Allah ce to irin waɗannan mutane tunda ba waye alheri ne a cikin zuciyarsu ba lam yakunil lahu liyaghfira lahum Allah ta'ala ba zai wato gafarta musu ba wala li yahdihum sabila kuma zai shaida su zuwa ga tafarki madidici ba bashirul munafiqina kaje waɗannan munafikai ka musu bushara bi anna lahum adhaban alima cewa suna da azaba mai radadi alladhina yattakhidhul kafirin awliya min dunil mu'minin daga cikin sufan su shine wato suna daukan kafirai a matsayin majibanta ba mumunai ba wato kafirai su ne abokan su ba mumunai ba koda sun zo wajen mumunai suka ce ai mu muna tare da ku to ƙarya suke yi haƙiƙa al'amari suna tare da wato kafiran ne Allah ta'ala yake cewa ayyabtaguna indahumul izza suna neman wani girma ne wajen su fa innal izzata lillahi jami'a to ai girma da wajen ubangiji dama duk wani abin da munafiki ke yi a cikin addinin ma musulmai zaka samu shi abin da yasa wato yake mun wannan raba kafan nan saboda yana neman wani wata duniya ce a wajen wadancan kafiran watakila za su dauke shi aiki ya dinga wato musu CID suna biyan shi watakila wato kaza watakila kaza watakila yana yin kasuwancin sa a can yana kan wato kiyaye mishi abinda yake da kasuwancin sa saboda haka zai zama munafiki ba musulunci yana wato banka da musulunci da musulmai a idan waɗannan kafirai to shi Allah ta'ala ke ba da labarin cewa duk wani wanda ya bada shiriyar sa a matsayin kamar ita ce kuɗi da ya bayar a majalin sa a majalin wannan shiriyar aka bashi wato bata to wannan wato baya kan shiriya kuma wato zai zama cikin wanda za su yi nadama zai zama cikin wanda za su yi shiriya ya tsaranta shi alkiyama a nan kaga Allah ta'ala da ya faɗi da ya magana cewa su ne suka wato amshi bata suka bar shiriya to anan zai iya daukan wato fasara guda biyu ko dai zama da can da gaske din sun yi imani sun sakankance ma manzon Allah sun yi imani din tabbas a lokacin suna jin cewa za su karbi addini suna jin cewa addinin musulunci shi kamar shine addinin gaskiya da ya kamata a yi to amma daga baya saboda wannan imanin bai yi karfi ba kuma suka bada lasir ma shedan ya riga wasa da zuciyarsu yana waswasi shedanin mutane da shedanin aljanu suka dinga ba musu waswasi a zuciya har wanne zai tasiri a cikin wato zuciyarsu ya zama munafunci ya zauni a zuciyarsu wala daya daga ciki kenan sai zama wato kaga daga gaske an yi imani amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru dama daga gaske sun yi imani sannan suka kafircin daga baya to shine Allah ta'ala yake bada labarin cewa waɗannan sune waɗanda suka wato bada shiriya suka dauki imani din da can su shiryayyu ne amma daga baya suka bar wannan imanin ko kai zaman nan Allah ta'ala yana maganan su kansu mumunan ne su wato shiriya da suka bayar wato an yi lura da cewa yanda suka yi da'awa cewa su mumunai ne yanda suka yi da'awa cewa su mumunai ne wato kamar wannan shiriya ce suke nunawa a bainar jama'a alhali a cikin zuciyarsu su ba ma shiryayyun bane to sai zaman nan abinda suke nunawa na shiriya din shi tace shiryar da Ubangiji ke magana a nan ba wai hakikanin abu da ke cikin zuciyarsu ba. To a kowanne dai ayan za ta dauka, kuma ana samun wannan da wancan din, ana iya samun wani kaga dama shi tun asali da shiga addinin musulunci nan ba ya shiga da zuciya ɗaya ba, shi shakka ne da shi da kokonto, kuma dama shi ya binne mummunan wato nufi ga musulmai da musuluncin baki ɗaya. Ana samun wannan, kuma an fi samun ga wajen shugabanni a haka, ana da wanda suke jagorori wanda su binsu ake yi. Ana kuma samun wanda shi a farko al'amari zai yi imanin, amma wani zai ruda shi ya ce kai ka yarda. Wa idza ma unzilat suratun nadara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allah qulubahum ja'ala ta'ala. Saboda haka idan aka saukar da wasu ayoyi shikenan sai kai ka yarda ban yarda ba. To kai ka yarda, eh na gaskiya kamar ya faɗi hujja, wata hujja ya faɗa maka, kai dai baka da tunani. To da an ce mishi bai tunani, an mishi ta shikenan, sai kuma sai ya bar wannan wato abin da ya dauka na imani, sai ya amshi wato wannan wato a batadin. To wannan kowanne dai aya za ta dauka cewa Allah ta'ala duka yana magana su din guda biyu ne, ko dai jagorori ko kuma su waɗanda ake jagoranta din, duka su kowanne wato munafiki ya zo ya zaune a zuciyarsu, duka kuma sai suka zama sun karbe bata, sun bar shiriya. Allah ta'ala yake bada labarin fa ma rabihat tijaratuhum, wannan abin da suka yi ciniki tun da wannan ciniki din, tunda ciniki ne babu albarka, babu riba a cikinta. Wa ma kanu mutadin, kuma ba su shiri din ba. Abin da suke so su yi wato su zama sun samu fada a wajen waɗancan kafiran, to in Allah ya ga dama ya ba su fada, in kuma bai ga dama ba ya zama babu fada din. Tun da dama duk wanda ya zama yana da munafunci, kaga fada da yake son ya samu a wajen wanda yake munafunci, kaga ba zai samu ba. To wannan ana samu haka din, wato kila kuma ya samu fadan, amma dai Ubangiji a ranar tashi alkiyama kuma zai zama wato ya bi da nauyi a wajensa. Sannan to anan Allah ta'ala kuma zai ci gaba da bada misalai. Yanzu a wannan ayoyi guda biyu da za su zo, ko in ce ayoyi guda biyu sannan kuma guda biyu gurin guda huɗu da za su zo nan gaba, za su yi mana magana akan siffofi da Ubangiji ta'ala zai buga misali. Mana misali zai buga akan munafukai, saboda ci gaba da wato ƙara bankaɗe lamarinsu, bankaɗe halinsu, da bankaɗe asalin siffarsu, asalin wato hakikanin yadda wato siffar munafiki take. Shi ne Allah ta'ala zai ba da misalai guda biyu ƙarara, saboda wato mutum ya gane. Malamai magabata suna cewa ɗaya daga cikin magabata yana cewa idan sami'tu al-makal fil qur'an, idan najin Allah ta'ala ya buga misali a qur'ani, fa lam afhamhu, ban gane shi ba, bakaitu ala nafsi, sai in kuka. In kuka ga kaina, la'anna Allah ta'ala ya kula, saboda Allah ta'ala yana cewa wa tilkal amthal nadribu halin nasi wa ma ya'qiluha illa al-alim. Yace waɗannan misalai muna buga su ne ga mutane, ba masu gane sai masana Allah. Wato idan Ubangiji ya buga maka misali baka gane ba, to wato kai watakila baka cikin al-alimu ne kenan. To kuma tare da haka misalan Qur'ani yana daga cikin abu masu wahalar fahimta kwarai daga cikin halin alamai, har wato suna wato kadaita wannan da bincike da rubutu wajen wato misalan Qur'ani a fayyace su. Sannan ka zamu shiga misali na farko, zamu yi kokari kwarai daga cikin wajen a fahimta misalin da Allah ta'ala yake magana. Misali dai mu yi razani kwarai daga gaske. Misalin farko da Allah ta'ala ya bada shine ce matsalhum ka matsal ladhi istawqada nara, misalin munafikai shine kwatankwacin su kaman wani mutum ne da yazo ya kunna wuta. Falamma adha'at ma hawlahu, yayin da wannan wutan ta haska abinda ke sasannin sa, ta haska masa gaban sa da bayan sa da damar sa da hagun sa. Dhahaba Allahu bi nurihim, Allah ta'ala sai ya fice wannan wato hasken wutan. Wa tarakahum, sai ya bar su fi dhulumatin, a cikin duhu. La yusiruna, ba sa gani. Summun, su din wato kurami ne. Bukumun, kuma bebaye ne. Wa umyun, makafi ne. Fahum la yarji'un, ba za su dawo ba, ba su yi nisa, ba sa jin kira. Wannan misali ne Ubangiji ya bada na munafikai. Ko a nan da ya gaza, to ka san dai misali ne babba a nan, amma yana buƙatar sharhi. A nan Allah ta'ala ya buga misali ne ga munafikai, cewa yayin da suka amfana da yanda suka zo suka nuna imaninsu a fili, sai sun amfana. Tunda yayin da suka nuna wato imaninsu a fili, alhali a cikin zuciyarsu ba imani ne da su ba, to kaga wannan zai tsare musu tunaninsu, zai tsare musu wato mutuncinsu, zai tsare musu wato wannan ɗinsu, zai tsare musu jininsu da dukiyarsu da kuma mutuncinsu. To wannan shine wato sun samu imani, sun samu amfani wanda yake na wucin gadi, sun samu amfani na wucin gadi. Shi Allah ta'ala cewa kamar ladhi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim. To a lokacin suna ta amfana, yanda shi ma wannan wanda ya kunna wuta ya danga amfana da wannan wuta din, yana nan yana ganin kamar wannan wutan za ta dawo ma, Ubangiji sai ya fice wannan wato hasken. To kawai su ma suna nan suna ganin kamar suna amfana, ubangiji ya bar su abin ga musu mu'amala mu'amala ɗin ta musulmai ya bar su a aure su ya bar su idan an je an samu wani abu da dukiyar musulunci na baitul mali za a raba da su duk wani abin duk wani wato lissafi idan za a yi na musulmai su ma za a musu suna nan suna ganin kamar sun gama mun kowa wayo alhali akwai munafiki a cikin zuciyar su Allah ta'ala shikenan sai mutu sai ya wato rubuta mutuwa akan su da yanzu ya rubuta mutuwa akan su kaga daga nan sai wannan hasiyan ya kare musu wani abin da suke samu a duniya daga wannan lokaci sun daina samu kenan to wannan shine wato malami suka ce wasu daga cikin malami suka ce wannan shine misalin da Allah ta'ala ke magana yana magana cewa su waɗannan kafirai waɗannan munafikai da suka binne kafirci farkon abin da suka yi shine suka nuna imani suka nuna musulunci to sai wannan musuluncin da suka nuna sai ya amfana da su a rayuwar su duniya da ya amfana da su a rayuwar su duniya kawai shikenan sai bagatatan mutuwa ta zo musu a haka sai Allah ta'ala sai ya sance su ya cire musu wannan amfani da suke samu na musulunci din sai ya dinga dandana musu kudan su azaba iri-iri azaba kasan shi azaba kasan shi azaba kasan shi azaba ko kace azaba sama shi azaba sama shi azaba sama shi azaba tun daga kabari a musu azaba tun daga idan aka je wato ran tashi alkiyama a musu azaba in sun shiga wutan jahannama a musu azaba wutan jahannama ce gata nan wato tarnaƙin wato turin jahannama ne ita ma gata nan duk wannan shi ma duk ubangiji zai hada musu azaba iri-iri a ciki akwai ruwa na ciwo da su dinga da su shi za a dinga ba su suna sha suna ci abinda za a dinga ba su da abubuwa na kaya wanda babu la yusmini wala yughni min ju' ba zai kosar da su kuma ba ba zai sanya su kiba ba to idan waɗannan abubuwan kaga wannan shi Allah ta'ala ke cewa zahaba Allahu bi nurihim sai ya tafi da wannan haske kaga za can a duniya sun samu alheri wato yanda wato an ba su kibatakila an ba su wasu matsayi ba a cikin musuluncin watakila wato an ba su dukiyar musulmai sun ta dabdala a cikinta watakila kuma sun aura an aurar sun da su ma daga baya za a ba su auren kuma za a je gidansu a aura kaga duk wannan sun amfana su ma sabanin wanda suke ba musulmai ba amma Allah ta'ala yayin da aka je lahira kuma shikenan zai cire wannan zai daka wannan jin dadin baki daya sai zama tsakanin su da jin dadi babu wato fafau Allah ta'ala zai wanzar musu da dukkan wani nau'i na azaba saboda sakamakon wato zalincin da suka yi sakamakon munafincin da suka yi wannan kaga wani ɗaya daga cikin fasar da malamai ke suka yi kenan suka ce a nan Allah ta'ala yana bada misalin wanda ya je ya kunna wuta ya kunna wannan wutan kamar wanda ya ce ya imani ne a duniya alhali bai imanin ba jin dadin da ya yi da musuluncin nasa kamar wanda ya ji dadi da wannan wutan da ya kunna ne kashe wannan wutan da ubangiji ya yi kaban mutuwa ce da ya sallado masa a kansa wannan cikin wato dufai da ya ci gaba da zama cikin wato dukai da zai gaba zama ba zai kara wato samun wani haske ba shine cikin azaba da zai gaba zama tun lokacin da ya mutu malami tun daga ranar da ya mutu to ya bar kara saduda kenan ya bar kara zaman samun hutu har ya je lahira har ya jiranta cikin wato azaba na jahannama Allah ya tsare ni wanda ɗaya daga cikin fasar da malamai suka yi kenan a wannan aya fasara na biyu suka ce a nan Allah ta'ala ya kamanta haske ne da musuluncin shi kansa ya kuma kamanta wato munafincin da duhu kaga wancan muna wato duhun shine mutuwa din shi kuma wato hasken shine amfana da musuluncin amma nan sai malamai suka ce watakila Allah ta'ala yana maganan wato musuluncin shine wato hasken baki daya shi kuma wato munafincin shine duhun abun nufi a nan shine yayin da suka zabi maka su munafinci maimakon imani suka ce sun yi imani suka kafirce suka ƙara zulmukawa cikin kafirci to anan sun samu wato hasken imani a farkon al'amari tunda da tana suka ce sun yi imani watakila da gaskiyan sun yi imani daga sai a zuciyarsu kaga sun samu hasken imani a farko wannan hasken wahayi da ubangiji ya saukar wa manzon Allah suna ga manzon Allah ana saukar da wahayin ana gaya musu hukuncin Allah suka ce sun yi imani a farkon al'amari to wannan wato kamar haske ne suka samu a farkon al'amari maimakon su rike hasken nasu sai suka yi wato sakaci da wannan hasken sai ya zama da wato suka bari wato munafunci zo ya shiga cikin zuciyarsu da munafunci zo ya shiga cikin zuciyarsu sai suka zama suna cikin imuwa suna cikin bata suna cikin wato suna jabdala cikin wannan imuwar tun a duniya wato kaga wannan ba dole sai mutuwan ba wannan munafunci shine wannan batan da suka samu kansu a ciki suka samu kansu a cikin wannan batan sai suka zama wato kurabe ba sa iya jin wato abinda ake faɗa na shari'a suka zama kuma bebaye ba sa iya faɗin gaskiya suka zama kuma makafi idan sun ga gaskiya ba za su gane ta ba to wasu malamai suka ce wannan shine abinda ake nufi da wanda ya kunna wuta wato anan ya kunna wuta sun da suka zo wurin manzon Allah suka ce mun ji mun yi imani da kai amma yayin da maimakon su riƙe imanin nasu hannu biyu sai suka bari munafunci ya zo ya shiga cikin zuciyarsu, shikenan Ubangiji sai ya sanya munafuncin da ya zo sai ya kashe musu zamanin hasken imanin. Suka ci gaba da zama kuma cikin wannan kangi na munafuncin har wato sai Allah ta kasance a haka. To wannan shi ne Allah ta'ala ke magana tana cikin dufaya a duniyar kansa, wataƙila an fahimci fasaran farko da fasara ta biyu. To wannan shi ne wato fasaran da malamai suka yi, ko ne wanne aka yi fasaran, kaga anan ana magana cewa a wato suna cikin wato wani imuwa cikin wani bata wanda wannan batan ba zai bulle musu ba, in an je ran tashi alkiyama za su tsinci kansu a cikin wato a wato nadama kware daga sai tunda wato azaba za su shiga cikin azaba wanda babu sassauci a cikin ta. Kowanne kamar yadda muka faɗa malamai sun yi fasara nan guda biyu. Fasaran farko shine fasaran da ake rawaito daga Abdullahi dan Abbas, Ali ibn Abi Talha al-Walibi yake rawaitowa daga Abdullahi ibn Abbas yake cewa hadha makalun darabahu Allahu lilmunafiqina, wannan misali ne Allah ta'ala ya buga ga munafikai. Anahum kanu yaqtaruna bil islam, cewa su sun rubuta musuluncin da suka amsa tun a farkon al'amari. Fa yunakihumul muslimuna, musulmai sai su dinga su suka rika ba su aure su ma kuma suna auratayya daga wajen su, wato aka sanka samu aure tsakanin su da musulmai. Duk da wato su din ba musulmai ne a haƙiƙar al'amari ba, amma saboda sun bayyana musulunci shikenan sai musulmai suka rubu sai ya zama wato ana auratayya tsakanin su. Wai warithuna, kuma musulmai suna wato ana samun gado tsakanin su da musulmai. Wai yuqasimunahumul fai, kuma ana raba dukiyar ganima tsakanin su. Falamma matu, yayin da suka rasu salabahumullahu zalikal izz, wannan abin da suka samu na amfani amfanuwa da suka yi da wannan imanin da suka yi da awaji da basu imanin ba, Allah sai ya kwace wannan wato daukakan da suka samu. Kama suliba sahibun nari dawahu, kaba yanda shi ma wannan wanda ya zama ya kunna wuta din Ubangiji ya kashe wannan wutan ya kwace wannan hasken wutan baki daya. To wannan kaga shi ne abin da Abdullahi dan Abbas ke magana, Allah yana buga misali ne ga wani su munafikai da suka zo suka yi da'awan imani alhali ba su imanin ba, musulmai suka rudu da imanin su aka ci gaba da daukan su a matsayin musulmai, aka ci gaba da auratayya tsakanin su da musulmai, dukiyar musulmai aka ci gaba da basu, su kuma suna ganin kamar wannan abin zai dawoma a wurin su. Shikenan da Ubangiji ya zo ya kashe su tun daga wannan rana, kuma sai suka dinga samun nadama suka dinga samun nauyuka na azaba iri-iri. Wannan shine abin da ake rubuta daga Abdullahi dan Abbas, Al-Walibi ke rubutuwa daga Abdullahi dan Abbas, kamar yadda muka faɗa Al-Walibi bai ji daga Abdullahi dan Abbas ba, amma ya ji daga Al-Majah Abdullahi dan Abbas ne, daga Mujahid ibn Jabr daga Abdullahi dan Abbas, dan haka isnadi ne mai kyau. Wannan shi ma kwatan kwatan haka ake rubuta Abdurrazzaq As-Sana'ani ke rubutuwa daga Ma'mar da Qatada ibn Da'amat As-Sadusi. Qatada ke cewa fahiya la ilaha illallah, ita ce la ilaha illallah da suke cewa, adaa'at lahum, ta haska musu, suka ce la ilaha illallah sai ta haska musu, ta amfanar da su. Fa akalu biha, suka dinga ci da wannan la ilaha illallah, kaga sun ci da addini kenan, Allah ya tsare mu. Wa sharibu, kuma suka ci da wannan la ilaha illallah. Wa aminu fi dunya, suka samu aminci a duniya, aka ba su aminci saboda sun ce la ilaha illallah. Wa nakahun nisa, kuma suka aure mata na musulmai. Wa haqanu dima'ahum, kuma suka kiyaye jinanan su. Hatta idza matu, har sai da suka mutu a haka, dhahaba Allahu bi nurihim, wannan haske da amfani da suka samu a duniya Allah sai ya kashe wannan amfanin, sai tafi da wannan amfanin a wata rakan fi zulumatin, ya basu a cikin wato dufai na azaba iri-iri, la yusirun, da haka ba za su taba samun basira ba. Malamai wannan kasa da yake cewa wannan shine fasarin wannan aya da Allah ta'ala ke magana. To wannan kaga anan ana faɗan wasu daga cikin nau'ikan munafikai ne wanda za su zo su nuna alamar cewa su sun yi imani a cikin musulmai, alhali ba su imanin ba, zuciyarsu munafunci ce a cikin ta. Musulmai za su cika wannan aula da su ma aula irin ta musulmai. To shine Allah ta'ala ke ba su gaya musu cewa koda sun amfana da wato abinda musulmai ke daukar su a matsayin musulmai, sun amfana da wani abin da ake ba su na auratayya na kudade na musulunci da waye da waye, to wannan ba zai tsayar da su daga wurin Ubangiji ba. Ubangiji yayin da ya kama su ya musu kamun kazan kuku, to ba za su kubuta ba, Ubangiji zai sa ya su cikin wato nau'ika na azaba ne iri-iri. To wannan shine abin da Ubangiji ke bada misali a wannan aya, ɗaya daga cikin fasan da malamai suka yi a wannan aya. Kaga wannan wato sai ya sanya duk mu ƙara kwankwasan zuciyarmu, mu ƙara kwankwasan kuma duk wasu wanda suka gewaye mu, a ko iyalanmu ne ko ƴan uwanmu ne ko kuma abokan arzikinmu ne ko ma wane ne, wato babu abin da yake da razani ƙwarai da gaske irin kai kana rayuwa kana ƙoƙarin ka ƙara kusanta kanka da Allah ta'ala, amma a samu a cikin masoyanka ko matanka ko mahaifiyarka ko mahaifinka ko wanka ko kaninka ko dai wani abokinka wanda kake son sa, amma a samu shi kuma ya binne wani abun da yake rashin lafiyar zuciya, wataƙila ko munafincin zuciya, wataƙila ko wani abu kai baka sani ba, wato wannan idan ka tuna ya kamata ya zama yana da razani a wajenka, saboda abin da haka yake nufi idan kuka je lahira to Arabak duk inda kake jin kana san shi a duniya to idan kuka je lahira to Arabak ko daga wannan rana ba za ku sake zumunci tsakaninku ba dan in kaga an yi zumunci to tsakanin ajan dan ajan ne amma daga lokacin da kuka rabu shi din baka yi mashi wato baka mishi wani amfani a duniya ba ta yanda zai bar munafunci shi dawo imani to a tsakaninku yanzu ka fawwa wata alaka shi yasa babban gatin da zaka yi ma ko iyalanka ko kuma yan uwanka ko mahaifanka ko ma waye shine ka tabbatar ba su rabu da imanin su ba idan a cikin yaranka ko wani naka yan uwanka wasu wato daya daga cikin su zama ya rabu da imanin sa to zaka ba fa abin da zaka iya masa wato sai dai kawai ka tuna a dan duniya idan ka tuna ka ta kuka amma dai ba abin da zaka masa kuka je lahira wato wannan kuma ko annabawan Allah ba abin da suke iya yi ma yan uwan su kafirai wanda suka mutu da kafirci dan Allah ta'ala haka ya bada wannan misali in kana son ka fahimci wannan misali da Abdullahi dan Abbas ya fada karara to ka je ka ga abin da Allah ta'ala ya fada kan matayan Annabi Nuhu da Annabi Lut waɗannan su suna karkashin annabawan Allah ne wato manya suna wannan dai tana karkashin Annabi Nuhu Annabi Nuhu ya daga cikin ulul azmi min rusul amma sai ta haince shi ta yi munafunci ba ta yi imani ba wannan kuma bai tsina masa komai wajen ubangiji ba annabi nuhu kaga ba tsakanin shi da ita babu kuma alaka daga lokacin da ubangiji ya raba su haka zalika ita ma annabi shi ma annabi nuhu matar shi haka ita ma ta mishi wannan haincin annabi nuhu kuma shi ba matarsa kadai ba har dan sa wannan ka fahimci cewa to babban gatan da zaka ma iyalanka shine wallahi ka kiyaye su daga wato wutar jahannama ku anfusakum alaikum naran maquduha an-nas wal hijara Allah ta'ala ke magana cewa ku kiyaye iyalanku daga wutar jahannama to wannan shine ba abin da zaka ma iyalanka Allah ta'ala yana bada labarin waɗannan matan annabi yake cewa daraba Allahu masalan alladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanat tahta 'abdayni min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi shay'an wa qila dukhulan nar ma'a ad-dakhilin Allah ta'ala ke cewa wa daraba Allahu masalan Allah ya buga wani misali alladhina kafaru misalan waɗanda suka kafirce ma Allah ta'ala suka yi munafunci yace imra'ata nuhin dan farko dai akwai matan annabi nuhu imra'ata nuhin wa imra'ata lut nabiyyun kuma akwai matan annabi lut kana ta tahta 'abdayni min 'ibadina suna karkashin bayin mu guda biyu manya salihaini nagargaru Allah ta'ala yake cewa fa khanatahuma suka ha'ince su suka musu ha'inci falan yughni 'anhuma min Allahi shay'a bas amfana musu komai wajen Allah ta'ala ba wato inda zasu iya musu wani amfani ga wannan annabawan Allah zasu musu wani amfani amma ba su iya musu komai ba falam yughni anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nar ma'a ad-dakhilin sai aka ce musu kuje ku shiga wuta tare da wasu shiga kaga adan wato alaka su da annaban Allah bai musu amfani ba alaka su da annaban Allah bai musu amfani ba dan haka aka ce zai su shiga wuta dan haka wannan yan gwaya kamar ya zama razumi a wajen baki daya duk yayin da kake jin cewa kana da wasu a cikin iyalanka wane da wance tsakanin su da da'a ga Allah babu wato kamar wato shedan yayi fitsari sun akan su kaza akwai wanda zaka gani a cikin iyalai zaka wani baya jin magana ko bata jin magana bata jin wa'azi bata jin duk wani wa'azi da za a musu in kai ka ce shedan yayi fitsari akan sa to babban abin da zaka masa a duniya shine wato ka raba shi da wannan halin shi iyaka abin da zaka iya masa kenan amma wallahi aka je lahira to babu abin da zaka iya masa idan wannan level lafi ne da zai raba shi da imanin shi baki daya to fafau in dai ka kira da imanin shikenan wato kun raba ta hakina in kuma zinubi ne wanda zai iya sanya shi kanika yi to tun shi ma ka ta kokari kada hana shi kada kara masa addu'a ubangiji ya raba shi wannan hali din saboda babu wani abu da zaka iya mishi sai wannan din wannan abin da kawai zaka iya yi kenan daga annaban Allah ba su iya tsiyena wa iyalansa da komai ba shi yasa wasu daga cikin magabata idan suka tuna ire-iren waɗannan abubuwan suke kuka ƙwarai da gaske domin abin da zaka tuna shine gashi wane da wance suna soyayya da juna suna son juna wato baya jin wataƙila ma tunda wato idan ɗaya bai da lafiya shi ma ɗaya sai zama bai da lafiya shi ba mace ne da miji amma kawai in ka tuna cewa abinda ka bata tana yin nan wataƙila tana yin sihiri ma ƴar uwarta wataƙila tana an bata wani ɗan kishiya tana tsangwamansa to ba abinda zaka yi mata shine wato ka ceto ta daga wannan abin da take yi in dai kana son ta da gaske in dai kana son ta da gaske abinda zaka yi mata kenan amma in dai ta mutu a haka to wannan wato tsakaninka da ita to in dai wannan abin ya kai ta musulunci to tsakaninka da ita babu wani kuma zumunci a lokacin wato babu wani soyayya babu zumunci sai ma kiyayya da ke tsakani Allah ta'ala ya tsare mu dan haka a kula ƙwarai da gaske duk a cikin iyali wanda aka shiga da wani rashin lafiyar zuciya to gatan da za a masa kenan a ta kokari a raba shi da wannan abin in kuma ba a yanda aka iya haka ubangiji ya hukunta to wannan kuma ba a yanda aka iya ubangiji shi ke yadda ya so Allah ta'ala ya tsare mu kwatankwacin wannan shi ma haka Allah ta'ala ya bada labari game da yaran Annabi Nuhu. Yaran Annabi Nuhu shi ma Annabi Nuhu bai san cewa munafiki bane, bai karɓi musulunci ba sai lokacin da Ubangiji ya zo da jarabawa. Ka san akwai wanda shi ma dama imaninsa sai in jarabawa ta zo bane ba. In jarabawa ta zo to a lokacin ne za a gane waye musulmi waye musulmiya. Za a gane waye wanda yake musulmin kirki ne waye kuma shi kawai ba musulmin kirki bane ba. Ka shi ta jarabawa wato ba da yawa magabata ba sa cewa wai ina ma jarabawa ta zo. Kai dai kamar abin da Ubangiji ya jarabce ka. Ka bari kawai ka huta da imaninka ka huta. Dan wata jarabawa in ta zo kai ka sani ne zaka sha ko ba zaka sha ba. To Allah ta'ala shine yake ba da labarin wanada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili. Ya bunayya kam ma'ana wala takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni. Allah ta'ala anan yana ba da labarin yaran Annabi Nuhu. Ya Annabi Nuhu in ba manta ba yayi ta wa'azi shekara 150 wannan shekarun wa'azi kenan. Ba ma shekarun sa ba wannan shekarun sa ba ga mana ba. Shekarun wa'azin sa lokacin da ya girma ya fara wa'azi aka ba shi annabta. Shekarun da ya 150. To haka ya ci gaba da yin wa'azi. To a wannan lokaci bayan Ubangiji ya riga ga mu cewa ba wani zai ƙara imani a cikin mutanenka shikenan ya musu addu'a dai saboda sun cutar da shi. To shi ne Allah ta'ala ya bashi izini ya je wannan jirgin inda yayi. Ya kuma dauko duk wasu mutane mummunai ya sa a cikin jirgin da kuma wasu dabbobi ma aure ya yi sa su. To a nan shi ne yake ce Allah tunda ya bashi umarni ya sa har iyalinsa. To sai ya ce wa ɗansa zo mu je. Shi ne Allah ta'ala ke ba mu labari cewa wanada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zin. Nuhu sai ya kwala ma ɗansa kira. Dan kuma ya je ya kebe da kanshi can wani yayi nisa da shi. Ya gune ya ce ya kai ɗana kaga kira wata kira na rahama. Ya kai karamin ɗana. Irkan ma'ana zo ka je ka hau jirgin tare da mu. Wala takum ma'al kafirin kar ka zama tare da kafirai. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni. Kaza shi da ma munafiki ko kafiri gani ke shi wayansa. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni ce ni zan je in fake da wani wato wani wawo keken dutse wanda zai zama ya tsare ni minal ma'i daga ruwa. Qala sai ce la asima al yawma. Ai tunda ya san annabin Allah ne ai ya san ba zai mishi ƙarya ba. Qala la asima al yawma yace ai ba wani abin da zai tsare ka min amrillahi daga lamarin Ubangiji illa man rahima sai wanda Ubangiji ya yi rahama. Wa hala bainahuma al maut sai wato taguwar ruwa ta zo ta raba su wannan wadda ruwan da take zuwa tana raba mutane kawai ta zo ta raba su ta raba tsakanin Annabi Nuhu da ɗansa tsakanin nan mughraqin sai zama cikin waɗanda aka nitsar da su. To a nan kaga wannan shi ne abin da ya faru tsakanin shi da Annabi Nuhu. Sai Annabi Nuhu kun da shi an mashi alƙawarin cewa wato an bashi umarni ya sa iyalinsa sai ya je wajen Ubangiji cikin wato tazarru'i cikin ƙanƙan da kai cikin wato neman Ubangiji ai alƙawarin gaskiya ne me ya faru. Dana kuma yana daga cikin iyalaina ni kuma iya abin da na sani shi kuma wannan mumuni ne. To Allah ta'ala shine yake ba ƙara babu labarin abin da Annabi Nuhu yake masa yace wanada Nuhu rabbahu. Annabi Nuhu sai ya kira Ubangijinsa fa qala sai ya ce rabbi ya Ubangijina innabni min ahli dana yana cikin iyalina wa inna wa'daka alhaq kuma alƙawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakim kuma kai ne mafi wato kyawun masu hukunci kai ne mafi mai hikiman masu hukunci. Sai Annabi Allah ya ce masa qala nuhu innahu laysa min ahlika yace ai wannan baya cikin iyalinka kaga nan kat Ubangiji ya raba su wato kaga wannan yana ƙara nuna maka wani abu in dai tsakaninka da wani wanda kake so a duniya kun rabu to daga lokacin kai ka zama ba iyalin shi ma zama ba iyalinka ba. Allah haka yace innahu laysa min ahlika shi baya cikin iyalanka innahu amalun ghayru sadi ai shi aiki ne ba aiki na gargaru ba wato aikin da yake yi aiki ne wanda yake yana munafuncinka ba aiki ne yake na imani ba yace fala tasalni ma laysa laka bihi ilm karka tambaye ni akan abin da baka da ilimi ina a'iduka an takuna min al-jahili ina maka wa'azi karka zama cikin masu wauta. Allah ta'ala yake ga mu annabin sa yake cewa karka zama cikin masu jahilai wanda musan wato asalin hakikanin me ya faru ba. Qala sai yace rabbi ni a'udhu bika an as'alaka ma laysa laka ma laysa li bihi ilm ya Ubangiji ina wato neman tsarinka akan in tambaye ka akan abin da ban da ilimi akan sa. Kaga to yanda annabawan Allah suke ko da wato zuciya ba ta ji daɗi ba amma dai Ubangiji ya riga ya hukunta da aka kawai sai ya saluda ya sallama ma Allah ta'ala yace wa illa taghfir li ba gafarta min ba wa tarhamni kamar rahama akum min al-khasirin zan zama cikin masu asara. Wannan dai abin da sai na kawo mana wannan saboda wato mu fahimci in dai har wato annabawan Allah ka duba ka gani wannan annabawan Allah mutane biyar rasa a cikin ƴan gidansa ya rasa matansa ya rasa ɗansa shi kuma wato Annabi Nuhu ya rasa matansa manzo Allah ya rasa Abu Lahabi ya rasa Abu Talib ya rasa su daga cikin yawansa manya su shi ma haka nan suka tafi huta yana ji yana gani. To in dai har manzannin da Ubangiji ya kai aiko ba za su iya amfanar da wato duk wani bawa ba wanda bai gamu da Ubangiji da kubutaccen zuciya ba to kaga mu ne ya kamata yanzu mu tashi kwarai da gaske tsakaninmu da iyalanmu mu zama tabbatar cewa abinda ke cikin gudana a cikin gidajenmu abinda ke gudana a cikin iyalanmu a cikin abinda ke gudana tsakaninmu da masoyanmu da abokanmu wato muna yin wa'azi kware da gaske mu tabbatar babu wani sofanan rashin lafiyar zuciya babu murafunci balle kuma kafirci Allah ta'ala ya tsare mu to wannan kaga duk wannan yana ƙara nuna mana wato ya kamata mu tashi tsaye kuma duk wani wanda ya zama a cikin iyalanka ya bai zama yare ciki yare imani ba to kamar yadda muka faɗa to fa babu alaka dan ubangiji ya faɗa cewa ne kawai wanda zasu zama suna da alaka su ne yan aljanna wanda za a nama fi qulubihim min ghillin ikhwana haka yace yan uwa ala suhulin mutaqabilina can wata aya yake cewa wallabina amanu wa tabatuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay saboda idan an yi imani shikenan sai a hada ku duka in kuma ku imani ba shikenan sai a raba tun daga lokacin kuma an raba to kaga wannan ya kamata mu tashi tsaye kware da gaske duk wani wanda yake a cikin iyalansa yana yin cewa akwai wanda yake saban ubangiji to babban abin da zai yi masa gata shine wato ya tashi haika akan sa wannan wato in munafunci ne ya daina in wani kafirci ne ya daina in kuma wani zunubi ne ya daina in wani zake ma wani abin da yake kana ganin shi ya raina yana ganin wani abin kaman karamin zunubi ne to a daina wannan kuma mu kanmu mu karan kanmu wato mu riga kulawa da abin da duk muke a cikin gidanmu akwai abin da wani lokaci zaka gani muna tolerate muna wato kauda kai bayan mu ma san wannan abin ba daidai ne ba mun san ba daidai ne ba wannan abu zai jawo cincinu a cikin gida zai jawo wata kila rashin lafiyar zuciya ko da ba munafunci ba ko da ba kafirci ba amma zai jawo wasu abin da ubangiji zai fushi da mu duka amma sai mu ce ai shikenan zamani ya ga ko wani abu makamancin haka wato ka bari soyayyen zukatanka da soyayyen zukatan masoyanka ya zama akan abin da ubangiji ya shar'anta a bar ƙasa kenan to kaga wannan yana da hadari kwarai da gaske shi da idan ya tare ka tutu in yayi yawa sai ya ga shikenan ya zama wato ita zuciya ta zama abaibai ta zama kalkhuz mutakhiyat la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkar Allah ta'ala ya tsare mu annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya ce sahihain lokacin da aka saukar masa da aya wa anzir ashirata al aqrabina shi ma bai kasa abu yawa ba tashi yayi ya samu wato qurayshawa yan uwansa na kusai fara kira ya fara kira yake cewa ya ma'shar quraish kaga ya kira qurayshawa kaga sune suka bu kowa kowanne kusanci da shi su ya fara kira dan Allah ta'ala ce masa yi wa anzir ashirata al aqrabina wato kaga shi manzo Allah ce masa akai a da'awa ya fara yin na kusa wato manzo Allah da yana rayi to yanzu wajibi ne sai ya kawo da'awa nan shi da kansa ko ne yazo ko da kansa ko mai kawo dan aiki wannan wajibi ne wannan kuma abinda shi sa sahabbai suka dinga wato wanzar da wasu cinsa to amma abinda yake kuma a kansa shine ya fara daga na kusa tunda dan adam ne shi ma ba zai yi da ne nesa ba bayan ga na kusa zai fara da na kusa ne in ya gama kuma yaje ya ta gaba kaga manzo Allah sai ne gama daga jizya da Larabawa daga nan kuma sai fara kai sakonni zuwa wajen wanda yake Rumawa da Saudi Farisawa da sauransu to anan shine bayan an saka mishi da wa anzir ashirat al aqrabina sai yaje ya ma'shara quraish ya kuwa da zan qurayshawa ishtaru anfusakum ku sai kanku ku fashi kanku minallahi daga Allah ta'ala la ughni ankum minallahi shay'a amma ba zan amfana mu komai wajen Allah ta'ala ba manzo Allah yake gaya ma dan uwan shi wannan magana me cewa shi ai kawai in ya tsaya ga annabi Muhammad shikenan kaga wannan bai fahimci shari'a musulunci ba shari'a musulunci ba kawai wato ubangiji baya kallon ka saboda kawai kana da wata martaba kana da wata alaka da wani waliyin sa sai kai aiki duk wanda wato nasabar sa ta jinkita shi bai yi aiki ba to wannan kuma wannan duk wanda wato aikin sa ya jinkita da shi bai aiki ba to nasabar sa ba ta gaggauta shi ya samu wato kasawurin ubangiji ba mazala ya kara cewa ya bani abdi manaf kaga yanzu ya kara tsukewa sai kira banu abdi manaf kuma ya bani abdi manaf la ughni ankum min allahi shay'a ba zan tsena muku wajen Allah ta'ala ba sai ya kara cewa ya bani abdul muttalib abdul muttalib kakansa ya kara kiran sai yake cewa la ughni ankum min allahi shay'a da ya gama kuma sai ya fara kiran bafanninsa kuma yace ya abbas ibn abdul muttalib la ughni anka min allahi shay'a kai abbas ba zan amfana maka kun baka imani ba ya kara cewa ya fatimata binta muhammadin kaga ya kawo kan yayansa tuma yayansa kuma sai ya kira mamace baba wuri da matan ne ma suka rayu amma dai ya kira mace mai rauni yace ya fatimata binta muhammadin ya ke fatima kyar muhammadu salini min mali ma shi ita ki tambaye duk abu da ke so daga dukiyata la ughni anki min allahi shay'a amma ba zan amfana miki ko yujan ubangiji ba kaga da tsakaninmu da iyalanmu ma iya biyan musu kudin makaranta ma ba su ci ma ba su sha ma musu kaza amma wallahi idan ka sake danka ya zama ya kife ba daidai ba ko matarka saboda kawai tana neman fada a wajenka ta riga yin wasu abubuwan da za ta iya fitan musulunci ko kuma musuluncin ta yi rawa ko baka gyara mata ba to in ma soyayya ya sa ka dinka kiga mata to murna mutuwa murna banza in aka dila ila za ku rubu
saboda haka kaga kwara mutum ya tashi sai tun wuri ya zama yayin mata kashe da kware da gaske ita ma yayin da ta ga yana yin wani abin da ke ba daidai ba to ita ma tashi sai za ta yi kware da gaske in ma bai zai ji wa'azinta ba to ya da baka bata ta yi mishi wa'azi a tabbatar dai an gurta tsare an tsiyarta ne wannan shine kawai abin da zai tsiyarta da mu wajen ubangiji amma lalle wanda ya bar daga cikin iyalansa wani yana da rashin lafiyar zuciya so fanya rashin lafiyar zuciya ya zama ubangiji kuma har ya zama yayi rufi a zuciyar wannan mutumin baka gyara shi ba tun a duniya to wannan gaskiya ba za ka iya masa wani amfani ba kuma a wani abin da magabata suke ƙara tunawa in suka tuna hankali suke tashi shine kaga dukkan kowannen mu nan ba wanda yake tabbaci cewa duk iyalansa su shiga aljanna bal ba ma iyalansa ba ma cikin gidansa bal tsakanin shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa su ukun ba wanda ya tabbata cewa duka za su je aljanna saboda ubangiji a cikin waɗanda ya yi irin wa'annan ni'ima ba su da yawa ma a tarihi mu dai muna sa rai tunda ubangiji ya yi mu walidin wa ma walidin musulmai ne muna ta addu'a Allah ta'ala ya sanya a sama haka din amma wato ba kwa tuna irin wannan wato mutum kawai je haka nan je tunani ya ce a cikin ƴaƴana da na haifa su 20 kaso nawa ne a ciki ka san wuta kaso nawa ne na aljanna ai ba mun yi tuna wannan abin dole shi da annabi adam lokacin da ake a lahira da ake cewa to kaso kaza zo shiga wutar jahannama annabi adam dole ya buka yaransa ne duka to wa zai iya cewa tashi ka tafi ya dansa ne aka ce ka je a cikin kaso kaza zo shiga wutar jahannama to ya za a yi to a cikin mu ma nan waye kabirin Abubakar Siddiq ko a cikin sahabbai shine kawai ake iya fada sai dai da ku wanda ba su da yawa wanda Abubakar Siddiq babansa mu'mini mahaifinsa mu'mina yaransa mu'minai duk sahabbai ne galibin su tsakansa kuma duk manyan Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abubakar Siddiq babban malami haka aka ringa samu tsakansa to shi ubangiji ya yi masa tagoma shi amma mu yanzu duk kowa na ta dalibe ne ba laifi bane ka tare da ban amma ka tare roƙon Allah kana kokarin ka ubangiji in ya ga zuciyar ka sai ya gyara maka bayan ka amma dai mu yanda muke wato sakaci yanzu kaga wai iyalai suna san zuciyar su san ba san su yi ma Allah ta'ala biyayya kuma ka kyale su haka to wannan in soyayya ne baki hana ka to wannan ubangiji fa zai raba ku ta shar kiyama kuma babu tabbas ma ko da ma yanzu a haka yanda kake ba tabbas zan aje lahirin duka a ci ku shiga aljanna babu tabbas saboda ko ai Allah ta'ala ya halicci kowa da ɗabi'arsa inda zaka fahimci haka shine a jiyaran ka akwai da zaka gani wannan na da ɗabi'a da baka so 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 to in a haka to watakila kuma a samu wani bai da imani shi kuma to ya zaka yi kaga wannan wato wani abu ne ya kamata a lura da shi kwarai da gaske Allah ta'ala yana cewa fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainakum yawma idzin wala tasalu idan aka wato hubusa kaho to a lokacin dangantaka ba zai amfani ba wannan dangantakan ba zai amfani ba kuma ba za ma a zo ana tambayan a cewa ina dan gidan wani ina dan gidan wani ba imaninka kawai nafsi Allah ta'ala ya tsare wannan shine wato fasara na farko da muka ce shine wanda zai zo a yace mummunai yayi imani alhali shi munafiki ne Allah ta'ala nan yake buga misali yake cewa misalin sa shine wanda zai zo ya nuna cewa ya dinga amfanuwa da musulunci shine wato kamar wanda zai kunna wannan wato wuta din wannan amfanuwa da ya rika yi da wuta shine kamar wani munafiki da daga amfanuwa da musulunci aka rika bashi saboda musuluncin aka aura da mushi aka bashi kudi saboda musulunci aka bashi matsayi saboda musulunci amma yayin da ya mutu shikenan sai aka samu kat sai daga aka samu yankewa baki daya to wannan shine misalin farko tafsiri nabi kuma shine wato wanda ya fasara cewa anan ana maganan wato musulunci ne na hasken da ake magana nan musulunci kenan ana maganan da can shi ka munafikin ya zo ya karbi musuluncin da gaske ya mi kauya a farkon al'amari da ya mi kauya a farkon al'amari shikenan kuma sai yana nan bai riga ya je yayi ya kara wato alkinta imanin nasa ba sai munafunci zo ya shige shi da munafunci zo ya shige shi ta yi bar wannan hasken da ya samu na musulunci ya shiga cikin magagi na bata magagi na munafunci to shine Allah ta'ala anan yake buga misali akan wanda ya zai kunna wuta da ya kunna wuta din maimakon ya ci gaba da alkinta ta yana wato neman ubangiji ya ci gaba da dauka wato habaka masa wannan wuta din tana haska masa wannan hasken ya zama haske ne mai fadi shikenan ubangiji sai wato da ya sakaci ubangiji sai ya kashe mushi wannan wuta din wato ma'ana ya kashe mushi wannan hasken imanin sai munafunci zo ya shige shi to wannan shi ma an ruwaito wannan fasaran haka aka ruwaito daga wasu daga cikin magabata an ruwaito shi daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam an ruwaito daga Ikrima an ruwaito daga Ata al-Khurasani an ruwaito daga Rabi' ibn Anas an ruwaito daga Hasan al-Basri an ruwaito daga Isma'il ibn Abi Karima as-Suddi an ruwaito kuma daga ana ruwaito shi daga Abdullah ibn Abbas ana ruwaito shi daga Abdullah ibn Mas'ud ba sani ba lokacin ai koko ne to ba ba laifi insha Allah wannan shine karashin tafsirin wannan aya ita ce shine abin da ya rige mana sannan kuma sai mu shiga misali na biyu ina fatan insha Allah misalin fasalan farko dai an fahimce shi misalin wannan shi ma misalin na biyu muka zo zamu ƙara kawo abin da malamai suke kawowa gami da misalan sa sai kuma muga abin da mu'mini zai ba mu Allah ta'ala ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya tabbatar da gadagan mu Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatan mu da mu da iyalan mu duka Allah ta'ala ya sanya da mu da iyalan mu da masoyan mu duka mu gudu tsare mu tsira tare Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyan mu Allah ya tabbatar da gadagan mu Allah ya karbi ibadun mu Allah ta'ala ya amintar da mu a kasan mu Allah ya mai yaran mu tarbiya Allah ya mana tarbiya mu ma duka mu Allah ta'ala ya shaida mu zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.